موجود الذي بدون التاسفات باين هجران النبي صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة وانده داتي ديني نا اشرين دا ترى غوطان حكو اشيكرا تدبو دا تريتر كما دا تسعين دا تقوس اشيكرا توراوا كما يوزا وانده شدر سمنا شدا اشيكرا وانده لتاتي من البركة بلوغ المرام من أدلة الأحكام إذن با أمان تابا جيا منا بابي نبيك مغانا أسان الولا ومن كرن توتن سودة لسكين حديثا وطن نبابي وطن نبابي وطن لسكي بيتي منا وكنشا الولا لو كسان شوار من يتشبز لشقاوة ذو الهجة سيسان جسوء انفتا كردمو شوا متمن دا wannan wata ya kama kuma ya kasance mutum yana da nufin zai yi layya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da zulhijja ya kama kuma kana cikin waɗanda suke da niyyar aiwatar da layya to kada ka aske wani gashi na jikinka ha kuma kada ka aske wato karka yanke abin da ka farcanta sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya aske wani gashi a jikinsa kada kuma ya ce zai yanke farcensa har sai bayan ya yanka ragonsa na layya a ranar sallah an fahimta ku sannan waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja kwanaki ne masu falala hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayyam babu waɗansu kwanaki wanda aiki na gari ke zama mafi zama abin ƙaunatuwa a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki guda goma sai sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi ma annabi ce walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi thumma lam yarji min zalika bi shay sai dai in mutum ya fita da dukiyarsa da gangan jikinsa sannan bai dawo da komai gida ba shi ne kadai mutumin da zai tsara mai aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki da haka ya kamata ƴan uwa a zage dantse wajen kwanaki na ayyuka na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja ana ninninkawa mutum lada sama da sauran waɗansu kwanaki wannan aikin alkhairi ya shafi karatun Qur'ani ya shafi yawaita kabbara ya shafi tasbihi ya shafi zikiri ya shafi salatin annabi ya shafi ciyar da abinci ga gajiyayye ya shafi taimaka mara lafiya da magani ko abin da zai taimaka magani ya shafi taimakawa maraya ya shafi taimakawa dukkan wani mutumin da yake cikin kunci Allah shi ba mu ikon aiwatarwa za mu tashi kan hadisin Laqit ibn Sabira malan yace wa Laqit ibn Sabira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وعن لقيط بن صبرة an karbo hadisi daga mutumin da ake kira Laqit ibn Sabra radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah kira da mutum Allah tabbata gare shi yace asbighil wudu'a ka cika alwala domin al-isbagh shine al-itmam al-arabi أصبغ الوضوء بمعنى أتم الوضوء كتك الولا تهنير وانتي قبان دا اكي وانتي وا كو شافر قبان دا اكي شافر دا قبار كو دو اكي انقاني كو وخلل بين الأصابع كتك تودا زكاني ياسو ابن دا اكي نفي دا تخليل شيني إجراء الماء بين أصابع اليدين وبين أصابع الرجلين غدانر دا روا تكانن ياسن هنو تكما ياسن كفا أنا بكاتن من الولا كريه سكي وجنسن يروا أوتن نمولن تذكرك الروان كهانو كمبتلوا كوكي حكا باتان دا كاف كلا دا تكانن ياسا دياسا با wani lokacin sai ga mutum ya bar lam'a inda ruwa bai jika ba. To da haka sai annabi ya umarni na musamman, ka zuba ruwa kuma ka sa ƴan yatsanka ka cuccuɗa tsakanin yatsun ka ɗin, yatsun dama da kuma na hagu, ha kuma kafa ma ta dama da ta hagu gaba ɗaya. Shi ne ma'ana wa khallil bainal asabi wa baliq fil istinshaf. Annabi ce ka zurfafa wajen shakar ruwa. An gane ku? Illa an takuna sa'iman, sai dai fa in ka kasance mai azumi. Wa baligh fil istinshaq, ka zurfafa wajen shaƙa ruwa yayin da ka zo alwala, ana son ka shaƙi ruwan ya shiga sosai cikin ƙofar hancinka. Illa an takuna sa'iman, sai fa in kana azumi. To ba za ka yi mai ba? Ba za ka shaƙa ba ko ba za ka zurfafa ba? Gaya ba za ka zurfafa ba ke. Shaƙa ruwa dai za a shaƙa ko ana azumi, amma zurfafawa ba, sai ga wanda ba mai azumi. Shi yasa suka ce istifna'in da aka yi a nan, to gaciya ce ba wai ta hana shaƙa ruwan ba, a'a ta hana zurfafawa ke. An gane ko? Wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Wannan hadisi akhrajahu al-arba'a. Malaman hadisi hudu suka rubuto shi: Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Hadisi ne kuma wanda yake hasan, ma'ana hadisi ne wanda ake hujja da shi. To yanzu meye hukuncin tsaitsaye yatsun hannu ko hukuncin tsaitsaye yatsu na kafa a cikin alwala? Meye hukuncinsa? Wajibi ko mustahabi? Wajibi, saboda umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce khallil bainal asabi. Wannan khallil fi'il al-amr, a ka'ida na usulul fiqh, al-amr mujarrad an al-qara'in yufid al-wujub. Duk umarni daga Allah ko manzansa, matukar ba wata karina ko alama da ta kautar da shi daga wajibi, ana daukan shi a matsayin wajibi. Ba ta kai shi zuwa ga mustahabbanci sai in akwai wata alama da ke nuna haka. Alamar a cikin lafazin ayar ko hadisin, ko a wajen lafazin ayar ko hadisin, a waɗansu ayoyin daban ko waɗansu hadisan daban. Amma in ba haka ba, duk inda umarni ke ya zama wajibin ittiba, ya zama wajibin intisar, wajibi ne bin wannan umarni. Ba a ɗauke shi daga wajibci a kai shi mustahabbanci sai fa in akwai wani dalili da aka dogara da shi kan haka. In ba haka ba, dole za a ɗauke shi a matsayin wajibci. An fahimta ku? Wali abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. A wata riwaya ta Abu Dawud yace idza tawadda'ta famadmid, idan ka tashi yin alwala to lalle ya kasance ka kuskure bai. Famadmid, ka kurkure bakinka. Kurkuren baki shi ma yankuncin sa ya zama ne kenan. Ya zama waje. Ina fatan kuna fahimtar da kyau. Ya zama wajibi cikin alwala. Yanzu mutum da zai zo alwala sai ya ki kurkure baki ko ya ki shaƙa ruwa, ya zama ya bar mai kenan? Ya bar mustahabi ko ya bar wajibi? Alwalarsa ta yi ko ba ta yi ba? Wajibi ne. Ni na yadda da kuwa kan wannan, saboda annabi ya yi umarni. Duk umarni na ɗaukace a matsayin wajibi sai in an samu karina. Allati tasrifuhu min alwujub an alwujub ila alistifa. Bai, amma in zargiwa take mai hukuncin wanda ya bar wajibi, ya yi laifi, amma alwala ta ne ta yi. Akwai bambanci tsakanin rukuni da wajibi. Rukuni wajibi, idan ka bar rukuni sallah ta rushe, amma in ka bar wajibi fa sallah tana nan. Sai dai mutum ya yi ne, ya yi sabo, ya yi sabo tunda ya bar wajibi. Ina fata an fahimta. Yanzu kun ga wanke fuska mai hukuncinsa a cikin alwala rukuni ne. Niyya mai hukuncinta rukuni. Wanke kafafa rukuni. To dukkan waɗannan rukunai ne. Ina fata an fahimta. Waɗanda idan mutum ya bar su, alwala ta lalace gaba ɗaya. Dole sai an faro ta daga farko. Amma idan mutum ya bar waɗancan waɗanda muka ce wajibi ne, a bisa ga fatawar da ku kuka bayar da kan ku ku ce wajibi ne, to kenan sai dai a ce ya yi sako, amma ba a cewa ya yi ne, alwala ta lalace. sai dai waɗansu malaman sai su zo sai su ce da kai abinda duk ake yi a sashen fuska yana ɗaukar hukuncin fuska. Yanzu idan aka ce wankin fuska a cikin walwala me hukuncinsa? Rukun. To fuska zai faɗinta daga kunnen dama zuwa kunna, tsawonta fa daga mahudar gashi ta goshi zuwa ina haba, wannan ita ce fuska. Duk abin da ke wannan tsakanin shi ne fuska. To da haka sai suka ce baki a nayiki, hanci a nayiki, duk abin da ake wa waji, abin da ake wa fuska hukuncinsa daidai yake da abin da ake wa hanci da abin da ake wa baki, me yake na matsayinsa? Rukuni ke. Ina fatan kuna fahimtar da kyau. Shi yasa kun ga ajiya lokacin da muka zama fara magana alwala sai muka ce gaba ɗaya alwala a gaɓɓai nawa ake yin alwala? Hudu. Hannaye sai kome, fuska sai kuma kai sai kuma kafa, a nan ne ake yin alwala. To amma idan ka zo misali ka ɗauki kurkuren baki, ka ɗauki shakar ruwa, in ka saka su cikin fuska ka ga sun ji kenan. Amma idan ka ce su wani abu ne da ban ba fuska ba, yanzu aya ba ta yi magana kan su. Ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum thumma wa arjulakum ila alka'bayn. Abu guda hudu aka faɗa. To da haka a nan ne malaman ke cewa fuska, idan aka ce fuska da hanci da baki duk sun shiga cikin ta. Idan wankin fuska ya zama dole, to kuma shakar ruwa ma ya zama me? Ya zama dole. Sannan kurkure baki kuma ya zama me? Ya zama dole. Don saboda suna cikin me? Suna cikin fuska. Lokacin da Allah ke fasilu, muna nufin kawai ana nufin fuska ka tukan dinta. Amma me yasa aka ware kurkuren baki da wannan daban-daban, ake yin su lokuta daban-daban, sai an fara yin wannan sannan a yi wannan a zo kan wannan tsakaninsu da wankin fuska? Saboda a aikace annabi ya fassara. Amma a dunkulallen bayani aya da suke faga su ruwa a kuma ya shafi shaƙa ruwa, ya shafi kurkuren baki. Amma a fayyace a aikace sai annabi ya yi wannan aikace, practical annabi ya aikata aya. Amma a dunkulallen bayani aya ta yi ishara zuwa gare su. Ina fatan kun fahimta. Wa alaikum assalam. Eh, gaskiya maganan wajibi tana da gaske kwarai. Maganan wajibi tana da gaske. Sama da maganar rukuni. Maganar rukuni din ma kuma akwai malaman da suke yi ta. An fahimta ku? Wa Usman radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن عثمان رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنكر بها دينسي لدى عثمان بن عفان قال شكاري داء قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يتي lalle annabin Allah sai da wani tabbata gare shi kana yukhallilu lihiyata, ya kasance yana tsaitsaye gemunsa fil wudu'i a cikin alwala. Abinda ake nufi da takhallil kamar da muka faɗa, sanya ruwa har ya wuce gashin ya ratsa zuwa ga fata, shine takhallil din. Ba lalle ne sai ka sa ya tsaka ka ji tsaifa haka ba, wannan tsaifa ake dai idan muka fassara tsaifewa abinda mutane suke fahimta kawai shine jin gashin haka, wanda wannan ba shi ake nufi ba. Dan kaga hadisin Abu Dawud sai ya nuna a aikace yaya annabi yake takhallil din, sai ya ce yadda annabi yake shine sai ya kamfaci ruwa da tafin hannunsa, sai ya sa shi haka har sai ya hada tafin hannunsa da me, da fatar abin da tsinsa, yadda ruwan zai wuce gashin har ya ratsa me can gindin gashin inda fatar, shikenan ya yi takhallilul lihiyati. Wato kaga sabani da wuce fahimta ta kalilin liya shine kawai mutum ya ci zan gemu haka ya ji da haka. Abinda ko ake bukata ratsa ruwa har ke zuwa ga fatar zuwa ga gindin gashi shine ake nufi da takhlil. An fahimta ku? Haka takhlil bainal asabi shi ma abinda ake nufi ratsa ruwa har ya kai ko ina da ko ina. tsakanin yatsun kadin na hannu ko na kafa, wannan shine abin da ake nufi takhlil din, ko a wajen liya ko a wajen wannan. To shine ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu'i, Annabi ya kasance yana ratsa ruwa ya shiga karkashin gemun sa fil wudu'i cikin alwala. Menene bambancin hukunci tsakanin takhlilu asabi'i al-yadaini wa ar-rijlain da kuma takhlilu al-lihiyati? Takhlilu al-lihiyati dai Annabi umarni yace khallil bayna al-asabi'i, nan gurin kuma aiki ne. Shin aikin Annabi na nuna wajibi? Aiki baya nuna wajibi, amma umarni ba yake nuna wajibi. Ina fata an fahimta. Aiki baya nuna wajibi sai in an samu wani sabon dalilin daban wanda zai nuna wajibi, amma aiki kadai cewa Annabi ya kasance yana kaza, wannan kadai baya fa'idantar da abin ya zo ne wajibi. Dan saboda ta iya wa Annabi ya kasance yana kaza kuma ya zanto shi kadai ma ya shafa, bai shafe ka bai shafe ni ba. Annabi ya kasance ya auri mata tara, amma ya yi umarni da haka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana son mace yana da dama ya aure ta ko da bai bayar da sadaki ba, ko da ba alwali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da dama ya raba kwana da wanda ya so, ya raba wanda ya so cikin matansa. Idan ya dama a daki ya tare a daki daya ya wata ba komai, bai yi wa Allah laifi ba. Idan ya dama ya wata biyu a daki daya bai wa Allah laifi ba, in ya dama kuma ya raba. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u, wannan an bashi wannan damar. Amma ka kai ko dole sai ka raba kwana, haka shi ma dole sai ya raba kwana, kowa ma dole sai ya raba kwana. Matukar yana da mata nawa? Matukar yana da mata biyu zuwa abin da ya saba, dole sai ya raba kwana, dole sai ya yi adalci. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ku kaba dole. A takaice dai aikin Annabi baya nuna wajibi sai in an sami umarni, shine ake daukan wajibi karkashinsa. Don haka da wannan ne malamai da dama suka ci shi wannan sassaiti gemu a cikin alwala hukuncin sa mustahabi ne, amma na yaso ko zai zama wajibi tun da umarni ne Annabi, nan ko aikin sa aka kai to mana. Ina fatan kun fahimta da kyau. Wa alaikum assalam.
Ya
ai shi ai kai ba a ce ka hukunta shi ba, sai dai ka bada fatawa. Amma kana tabbatar ka ce wani yayi niyya cikin alwala ko bai ba? Inda aikin zuci ne ba a bafurta aiki da baka ba. Kai ba a ce ba dole ka bincika ga wani yayi alwala ko yayi niyya ko bai ba. Amma shi mai alwala ake wa magana, kai ake wa magana dole in za ka kai niyya. Ni ma ana mun dole in zan yi niyya. Amma ba ce kai ka zo ka bibiyi mutane kun yi niyya ko ku ba. Ya ku za mu sai in ka faɗa mana ka ce baka yi niyya ba, ba ka ce a zuci take ba, to ya zami mu gane. Wa an Abdullah ibn Zaid qal inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam utiya bi thulthay muddin fa ja'ala yadruku dhira'ayhi. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال انكر او حديثي لدى عبد الله بن زيد الله تعالى يدغري في قال يكي ان النبي صلى الله عليه وسلم للي ان نبصر هذا امس تبت غريشي اتي بثلثي مد انكا ومسا كشي في مسا اكو نمودو ونسا بي مودو ناو روان دا يكي عدد كشي في مسا اكو مودو انكا ومسا شي توسات na mudu aka kawo masa. Fa ja'ala yadluku zira'aihi, sai ya shiga yana mai wanke hannayensa, ma'ana yana nufin sai yayi alwala da shi. Cewa yadluku zira'aihi wannan ya zanto min babu itlaqil juz'i ma iradatil kulli, ba wai wanke hannu kadai yake a cikin alwala ba, amma sai kawo wanke hannu yana nufin alwala gaba ɗayansa. Kun fahimci wannan da kyau? Abin da zai yake so ya fayyace mana a nan gurin. wannan hadisin wani adadin ruwa ya kamata ka yi alwala da shi, kai mai alwala, ga ruwan da annabi ya alwala da shi shi ne abin da yake kashi biyu bisa uku na mudu, annabi ya yi alwala da shi mafi karanci kenan. Kuma haka ake so a tsaya, shi yasa aka ce annabi ya koya wa mutane al-iktisadu fi kulli shay, tattalin arzikin kasa hatta a ruwan alwala. Kamar yadda a ci da sha Allah ce wa kulu wa shrabu wa la tusrifu, to haka alwala ma kuma aka ce ruwan kara bannata. Shi yasa a can baya aka ce kar mutum ya yi bawli a cikin ruwan da yake tsayayye, saboda kar a bude kofa wannan ya zo ya wannan ya zo ya wannan ya zo ya, sai kuma a gurɓata ruwan, mutane ba su da yancin su yi wanki da shi ko wani amfani. Kaga tattalin arziki kenan a musulunci. Karkashin wannan ake karkashin irin waɗannan hadisan da ayoyin da suke kama da wannan ake ɗaukan tsarin tattalin arziki na musulunci. Hatta a ruwan alwala ana son ka auna ga yadda ya kamata ka yi da shi. To kaga kina shi bai kamata ban buɗe famfo ta yi ta zuba. Din ɓata bokiti guda wajen alwala kawai. An fahimta ku? Wa alaikum salam. Ta yi shi jikin suna da mai? Dalin shi? To, wata kulla masu zatu. Wajen gemu na ce. A fanfada batun da zuka na ina. A cikin wanke fuska za ka yi shi, saboda da ka'ida idan mutum na da gemu musamman da yawa, wajen zuba ruwa a fuska din da wuya ruwan ya samu ratsawa can gaba ɗaya, shi yasa aka ba da muhimmanci wajen wannan din daban. Kaga mutumin da yake baya da baiwa ta gemu, kaga shi ba sai baya cikin wannan gemu, dama ba komai sulub kawai zai wanke gaba abin da masu ya aske kayansa ko abu. Idan mai askewa ne ko wanda kuma bai kamata a aske din ba, tunda hadisai da suka zo suna magana kan gemu wajen hadisi 40 daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi 40 duk magana akan mai gemu. Ai shi ne babban siffa tsakanin mace da namiji. Yanzu idan mutum ya leko ta wando, ya za mu magana shi mace ne ko namiji ne da gaggawa? Wai waɗansu sassai sunna ne, kun san kuma idan aka ce sunna sai waɗansu ɗauka abin da in ka ga dama ka bari, in ka ga dama ka ke bari. To wannan lafazin sunna mai ake nufi da lafazin sunna? Lafazin sunna yana da ma'anoni daban-daban. An fahimta ko? Ya danganci wane yare kai amfani da shi lokacin da kake nufi cewa abu kaza sunna ne. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati da komi wa sunnatul khulafa ar-rashidin, shin yana umarni da rike wajibabbin al'amura da zuwa su ko ko mustahabbai kadai banda wajibi? To amma kuma yasa musu suna ne sunna? Kaga sunna a nan wurin har wajibi ya ce, don haka ba wai dan an ce abu sunna ba ne za ka ɗauka cewa bai zama wajibi ba. Idan ana nufin sunnar annabi ne, ana nufin tafarkin da annabi ya rayu a kai kenan. Amma idan an ce hukuncinsa sunna ne, to shi ne wannan abin sai zama ba wajibi kenan. Wannan ka koma yaren fuqaha'u, malaman usulin fiqh su ne idan sun ce sunna suna nufin abin da bai kai wajibi ba. Amma yayin da malaman hadisi suka ce hadhihi sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam, suna nufin tafarkin da annabi ya rayu a kai. An fahimta ku? To karkashin kuwa, karkashin ina ake samun wajibi? Karkashin umarni. Hadisan cikin Bukhari da Muslim da suka zo kan gemu suna magana ne akan umarni suke cewa a yi. Da haka idan mutum ya saba kenan ya saba wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam. An fahimta ku? Wanda sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ɗauki wannan abu a matsayin wajibi, duk umarnin annabi suna ɗaukan shi a matsayin wajibi, sai in sun samu wani abu da ya kautar da shi daga wajibi zuwa ga sahabanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo na musu mubaya'a, sai ce to na yi maka mubaya'a akan jihadi. kuma kar ka ruki kowa komi. Kai ma na yi maka baya a kan za ka yi jihadi, kuma kar ka ruki kowa komai, ba ka yi ba roko. Fahimtarsu da wannan ya shafi kowane irin roko, shi yasa ɗaya daga cikinsu in yana kan durki ko rakumi sai bulalarsa ta fado kasa, yana jin kunya ce mai komin malam Zakariya ga bulalar tana kasa, yana ganin ya mai ya yi roko, sai zai sauko kansa ya ɗauka ya hau. Haka sahabbai sun suka fahimci abu, suka yi tafiya a kai, shi yasa sai rayuwarsu ta yi kyau a duniya, kuma suka ci riban duniya, kamar yadda kuma ga sakamakon da Allah ya alƙawarin zai musu kyakkyawa a lahira. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. وعنه لفظنا كما جواب Abdullahi ibn Zayd, an karɓo daga Abdullahi ibn Zayd annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi ibn Zayd ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi, ya akhudhu li udhunayhi, yana rika don shafar kunnansa, me yake rika? Ma'an, wani sabon ruwan daban, ghayral ma'i alladhi akhadhahu li ra'sihi, banda ruwan da ya shafi kansa. Kun fahimta ku? Wannan shine hujjar malaman da suke cewa wata jididul ma'i lahuma, sun ce masuwar uzuraini wata jididul ma'i lahuma, suka ce me ga hujjarsu. Abdullahi ibn Zayd ya ga annabi ya ɗauki wani ruwan daban ya shafi kunne, banda wanda ya shafi kai da shi, wanda ya shafi kai daban da ne sake ɗaukan wani ruwan kuma ya shafi mai da shi, ya shafi kunne da shi. Wannan hadisi a kharajahul bayhaqi, imamul bayhaqi ya rawaito shi. Kun ji ruwayan bayhaqi? Wa huwa, kuma shi wannan hadisin dai da ake magana a kansa inda Muslim ya zo a wurin Imamu Muslim, min hazar wajhi, kuma dai ta wannan sahabin bi lafzi, amma da lafazin cewa wa masaha bi ra'sihi bi ma'in ghairi fadli yadayhi, wa masaha bi ra'sihi, annabi ya shafi kansa bi ma'in da wani sabon ruwa, ghairi fadli yadayhi, ba ragowar wanda ya wanke hannu. Ina fatan kun fahimta. Riwayar Imam Muslim abinda suke, annabi ya wanke hannu, da ya wanke hannu ya kammala zai shafi mai kenan kai, sai ya samu wani ruwan da kwanye ta wani ruwan ya shafi kai. Ita ko riwayar Baihaqi abinda suke, annabi ya shafi kai, da ya kai mai kuma daga shafar kai sai kunne, sai kuma ya sake samu wani sabon ruwan da ya shafi kunne. Kuma duk hadisin mafitarsa ɗaya shi ne Abdullahi ibn Zayd. To shi ne masu ruwaya ne suka ta bamban, wani ya ruwaito shi ta haka, wani ya ruwaito shi ta haka. Yanzu wannan hadisin da wannan, wannan abin da ya koyar ba shi ne wannan hadisin ya koyar ba. To shi ne a gaba sai malam ya mana wata magana ta malaman hadisi, sai ya ce wa huwal mahfuzu, shi wannan na ƙarshen shi ne aka haddace daidai, wancan na farko ba a haddace daidai ba. Da haka wancan na farkon da'ifi ne, wannan kuma sahihi. Wa huwa al-mahfuz, idan sun ce al-mahfuz cikin hadisi shi ne wanda yake allazi yuqabiluhu shiyar, an gane ku? Wa zusuzuzi mara wal maqbulu mukhalifan arjaha, dama abin da yake nufi da hadisi shiyar mutum ne mai harda ya ruwaito shi da wani lafazi daban, sai wani mai harzan daban wanda ya fi na wannan ya kawo lafazin da ba wannan ya kawo ba. Mun san wannan mai harda ne, amma wancan ya fi shi harda, sai mu karɓi ruwayan wa mafi harda a yamakon ruwayar wa mai harda, mafi harda mai harda, sai a karɓi ruwayan mafi harda a rinjayar da ita a kan ruwayar mai harda. Kun fahimta ko? To shi wannan na farkon riwayan mai harda sai a ce masa shahar, ba za a yi aiki ya inganta ta hanyar sanadi, amma ba za a yi aiki. Shi wannan na biyun riwayar mafi harda sai a sa masa suna mai mahfuz a wurin malaman, haza shahar wa haza mahfuz, wannan ta fuska ɗaya kenan. Ta wata fuskar kuma dai duk zai shiga cikin sha mutum ne mai har da yarwar juhadi, sai aka samu waɗansu masu har da makamanciyar tashi mutum biyu zuwa uku, adadin su ya fi nashi, su kuma suka ruwaito hadisin kishiyar ruwayarsa. Kamar an buga mana misali, ɗaya daga cikinsu ya zo ce annabi ya ce idan kare ya tsoma ruwa a cikin bokitin ku, ku yi tsoma baki a cikin ruwan ku da ke cikin bokiti, ku zubar da ruwan, ku wanke bokitin sau bakwai, wankin farko ku sa ƙasa. Wannan ita ce ruwayan masu har da mutum uku, duk sun yi tarayya kan wannan, wannan ya ce haka, wannan ya ce haka, wannan ya ce haka, sai wani maharbici guda ɗaya ya zo kansu ɗaya wajen har da bai boɗantan ba, amma su sun fi shi adadi, sai ce annabi ya ce idan baki ya tsoma muku baki, idan kare ya tsoma muku baki cikin ruwa, to shi da su waye fi wani har da, kansu ɗaya wajen har da, amma waye fi wani yawa, su suka fi shi. Idi shi ya yi kuskure. Dan an fi tsammanin kuskure ya kwankwasa kofar mutum ɗaya sama da mutum, ko da mata da aka san masu yawan mantuwa ne da aka zo shaidar da ake neman mutum biyu wajen dukiya, aka ce ku neman mutum biyu su shaida, in kun rasa fa in lam yakuna rajulaini fa ba rajulun wa imra'atani mimman tardawna min al-shahada, saboda me an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra, da in ɗaya ta manta sai ɗaya ta tuna mata. To kaga wannan, in wannan ya manta wancan zai manta, in wannan ya manta wancan zai manta, su uku ne da wuya a ce sun manta su duka, kai ɗaya kawai ka kiyaye, tare da cewa tarihi ya nuna kanku ɗaya wajen harda baka fi su ƙarfin tunani ko ƙarfin harda ba da wannan. To a irin wannan riwayan mutum uku nan sai a ce mahfuz, riwayan mutum ɗaya sai a ce shaz, hadisin wannan mahfuz, hadisin wancan shaz. To a lokacin nan shaz ba za a yi aiki ba. Yanzu kun ga wannan suka ce annabi ya ɗebo wani ruwa daban ba wanda ya shafi ciki ba, sai ya ɗebo wani daban ya shafi kunne. Waɗanda suka ce a'a, abinda annabi ya yi da ya wanke hannu ya ɗebo wani ruwan daban wajen shafar kai, amma ba su yi maganar kunne. Yanzu kaga wannan hadisin shine mahfuz, wancan kuma ya zo mai da haka, wancan hadisin na farko da ike ne. Kaga mas'alar cewa wa tajdidul ma'i lahuma an gina ta ne bisa ga mai hadisi sahihi. Wanda bai san cewa hadisin da'ifi bane, bai yi ta aiki da ita, yana nan a matsayin abin yau uzuri a kariya. Wanda ko ya ji labarin hadisin da'ifi ne, to daga lokacin nan babu shi babu wani hadisin da ma'aikata. A ƙari. Ba ka da hujja kuma. To da wace hujja kuma? Ka kawo hadisi an ce da'ifi ne, ba sai ka nemo sabo ba? To ana jiran kafin ka tajiridi kuma sai ka samu sabo ke da tajiridi da ma'aikata ba, kuma sai ka samu wani sabo hadisi ke da. Inda akwai ingantacce ne mana, ai magana ta gaba wance ba huwa mahfuz, ai magana ta kare. Kuma ko da duka guda biyu ingantattu ne, ga riwayan Muslim ga riwayan Baihaqi, wa za a rinjara akan wani riwayan Imam Muslim, ita za a rinjara akan riwayan Imam Baihaqi. Ka'ida kenan idan an samu ta'arudi bain al-hadithain, ahaduhuma kharrajahu al-Imam Muslim wal akhar kharrajahu man huwa duna Muslim, fa inna nurajji'u riwayata Muslimin ala man huwa dunahu. Kace be eh wallahu a'lam. Wa alaikum salam. ina ne ina ya faɗi wannan magana a hashiya a lamba ta kasa qala sanani lam yadhkur al musannif fi talqis al hadir annahu akhrajahu muslim wala ra'aynahu fi wa majmu'u ma warada fi al bab yadullu ala annahu yasihu madhul uznani bi ma'i al ra'si wa akhadha ma'in jadidin lahu wannan abin da ya faɗa wannan shi ya kace abin nan din sai ya faɗa kenan shi wannan ba wai mai littafin bane ba wanda ya hashiya din da ban wanda ya hashiya din ka duba daga baya zaka ga sunansa a farko wannan din ta abin nan da ya ga jinin da suna shi kuma an tsara sunna na Egypt ya kace sun ne dai shine yayin wannan hashiya din ko da ke su bayyana sunansa a nan baya ba na manta sunansa to shi ko wannan magana ta shi ba a bar sallama ba ce ta sace ba a bar sallama ba ce binciken malama hadisi sun riga sun wuce kuma shi kansa ya ta koda sanani ma abin da ya sanani ya ce lam yadhkur al-musannif fi talqis al-hadir annahu akhrajahu muslim wato shi sanani kawai abin da ya ce gashi annabi ibnu hajar ya ce hadisi nan nabi muslim ya ruwaito amma a cikin littafin sa mai suna talqis al-hadir bai faɗa mana cewa muslim ya ruwaito ba ma'ana in ka ga wutar ruwayan a can ba tare da bayani ba sai ka ɗauki bayanin nan sai ka haɗa a can abinda sana'ani ya faɗa kenan a cikin sharhinsa na subulu salam da yawa global maram kaga ya kare wannan maganar kenan sai kuma shi wannan mai tahqiqin sai ce wa majmu'u ma warada fil bab yadullu ala annahu yastahqu mashul uzunain bima ar-ra's yace abinda idan muka tattara abinda yazo cikin wannan babu na hadisi yana nuna mana cewa yana inganta mutum ya shafi kunnuwansa da ruwan da ya shafi kai da shi wa akhadha ma'in jadidin lahuma ha kuma ya halatta ko mutum kuma ya dauki wani ruwan wai yana nufin ka dauki wancan ka dauki wancan wancan shine yana kokarin ya jam'u bainal qawlain bayan ko za a yi wannan jam'in ne in wancan ya inganta wancan ya inganta wa ana abi hurairah radiyallahu anhu ita ce me هريره رضي الله عنه يا هقولي دغه با ما تسمعوا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه an karbi wannan hadisi daga Abu Huraira Allah shi kare ta a gare shi kana Abu Huraira yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daji manzo Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa inna ummati ya'tuna yawmal qiyama al ummata za su zo a ranar tashin kiyama ghurran muhajjalina ghurran muhajjalina ghurran da fararen fuska muhajjalina da kuma fararen kafafu da hannu domin al-ghurru jam'i ne na al-agharru abinda ake nufi da al-agharru shine farin nan da kake gani a goshin doki za ka ga jan doki ko bakin doki sai ka goshin sa da me fari kuma to wannan shine abinda ake nufi ghurratu dokin da yake wannan sai a ce masa al-aghar jam'in sa shine al-ghurru abinda kuma ake nufi da at-tahjilu shine al-bayad al-mawjud ala ra's al-farq aw ala rijl al-farq wato irin farin da ake samu a kafafun doki wani lokacin za ka ga doki baki ko fari a goja amma kafarsa kuma sai ga da mai fari to wannan shine at-tahdid wancan kuma shine al-ghurrat annabi ce al-umma ta za su zo ranar tashin kiyama ghurran muajjalina suna da farin fuska kuma suna da fari a hannunsu da kafarsu saboda min asarul wudu'i a sakamakon alwala da wannan annabi zai gane al'ummarsa ranar tashin kiyama sai wannan ke nuna alwala ta zo ne kadai a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kadai aka arzuta da wannan al'ummar annabi Musa al'ummar annabi Isa al'ummar annabi Shu'aibu annabi Yaqub waye duk su ba su da alwala a cikin shari'ar su mu ne aka arzuta da mai alwala da haka a cikin rugumin sun mutane a gobe kiyama annabi zai gane ɗaiɗaikun al'ummarsa ta hanyar alamar alwala duk masu alwala sai a gansu fuska farikal, hannu farikal, kafafu farikal, ta nufi ce ga al'umma ta nan gobe. Yanzu wannan yana nuna mana me falalan alwala ke. Wannan hadisin na nuna mana falalan alwala, kuma wannan zai sa mutum ya kwaɗe su wajen cika alwala ɗin kenan. Ya ga bai sakaci da ita ba don ya dace cikin waɗanda za su tashi da wannan hasken a gobe kiyawa. Sai wannan ya sa maka jin ɗanɗanon ibada lokacin da kake alwala, kar ka ɗauka kawai al'ada kake kana zuba ruwa sha kana surutu baka san ma me kake ba. A'a, ka yi ta a natsi sai da kowane abu kan kyautu tashi don ga irin sakamakon da kake jira gobe kiyawa. An gane ku? Ya atuna yawmul qiyama ghurran muhajjalina. To shi ne suka ce wai wannan ghurran din hal ne. Halata kaunihim ghurran muhajjalina. Shi yasa ya zo mansubin alal hali kenan ko? Waɗansu malaman nahawu suka ce a ghurran din nan maf'ulan bihi mansub. Suka ce menene suka ce ai ya atuna yawmul qiyama ai da ma'ana yusammauna yawmul qiyama ko yud'auna yawmul qiyama za a kiraye su ranar dakin kiyama a matsayin al-ghurr al-muhajjalin. Za a ce ya ku masu fararen fuska da fararen kafa haka za a kiraye muka. Waɗansu suka ce a sifa ce za su tashi da wannan farin fuska da fararen kafa da hannu ba wai sai ma an kiraye su ba kowa zan su zai ke da. Kun fahimta ku? To a nan ne ƙarshen maganar annabi ta tsaya. Magana ta gaba fa man istafa aminkum an yusila qurratu duk wanda yake son ya tsawaita kyallin fuskarsa bal yaf'al wa sai ya aikata. To wannan karshen jumla din ta karshe maganar Abu Hurairah ce ba maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce ba. Inda maganar Annabi ta tsaya inna ummati ya'tuna yawmal qiyama ghurran muhajjalina min athar alwudu. Anan maganar Annabi ta tsaya. Sai shi Abu Huraira dan kudaitar da mutane sai ce fa man istata'a minkum an yuzila ghurratahu duk wanda ya sami iko cikin ku wajen tsawaita wannan kyallan fuskar naki falyaf'al. To shikenan sai ya tsawaita shi. Wannan ya zama ijtihadin Abu Huraira. Da haka Abu Huraira idan ya zo wajen alwala sai ya wanke hannunsa har sai ya shigar da dantsansa. Idan ya zo wajen wankin kafa har sai ya zo rabin kuma. Ya fahimta sa yana so kyallin ya yi yawa gobe kiyawa. Kare sa idan sawun kuɗi, kare sa a guwar hannu kuɗi gare ya yi yawa har sai ya zo nan wajen dan. Haka Abu Hurairah yake yi a cikin magana. To amma wani shi wannan fahimtarsa ce, sauran sahabbai sun saba mata. Tunda ba annabi ne ya umarni ba, shi da annabi ya kuɗaitar bisa ga cewa ga abinda alwala za ta gadarwa mutum shi ne hasken goshi da hasken hannu da kafa gobe kiyama. Ita yake ganin a yi tsihadin su to hasken ya yi waita. Shi yasa Imam Malik muna da ce wannan fahimtar Abu Hurairah ce. Ya ce duk wanda ya wuce inda annabi wuce to ya yi ta'addanci ya tsaya a nan. Abu Hurairah kuma a roƙa masa gafara. Ba shi kenan ba. Ya ce amma kai koyi da shi ya ce tsaya inda annabi ya tsaya. Haka Imam Malik muna da ce. Kun fahimta da kyau? To wannan jumla din wanda Abu Hurairah kawo ita ce kira idraj a cikin ilimin hadisi sai a ce al-mudraj. Abinda ake nufi da al-mudraj marwayin hadisi ya kawo maganan annabi sai ya jefa kalmar sa a tsakiyar maganan annabi din ko a karshe sai da ba tare da ya bambance cewa ga wannan maganan annabi ce wannan ta ba ya sadar da su da suna ba wanda zai iya gane wannan sai wanda ya karanta ilimin hadisi sai ya fahimce da inda jumlar maganan annabi ta tsaya can gurin kuma ƙari ne na shi mai ruwaya wanda ijtihadin sa ne ya shigar baya cikin maganar da ta fito daga wajen annabi. To irin wannan shi ne ake kira da suna mudaraj a cikin ilimin hadisi. Alaikum salam. Shi ne karanta mustalahul hadisi da kuma mu'amala da riwaya. Shi ilimin hadisi bayan ka karanta mustalahul hadisi ka karanta ilimin rijal. To kuma sai gwagwarmaya da littattafai na yau da gobe shi zai ta bayyana maka a babu. Kaga inda zaka bi gane wannan. Yanzu misali wannan hadisi ya ce muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim su rawaito ko? To Bukhari yana da sharhi ko Muslim yana da sharhi. Daga cikin mafi ingancin sharhin Bukhari Fathul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani. To wajen karkashin sharhin hadisin sai ka samu wannan bayanin na wannan. Ka fahimta da kyau? Haka Muslim na da sharhi na Imam An-Nawawi. Karkashin sharhin wannan hadisin sai ka ga wannan bayanin na wannan. Banda shi kuma sauran littafan da suka damu da abin da ake kira al-fiqhul muqarram ko na shuruhul hadith ina kamar ihkamul ahkam fi sharhi umdatul ahkam na ibn daqiq al-eid kaga duk zai maka irin wannan bayani da sauran da yake da kai kamar su nil al-awdar ne imam al-shawkani da sauran za su wayar da kan mutum kan irin wannan masala an fahimta ku wato kun ga karatu kenan yana bukatar mutum ya tara references in mutum ba zai iya tarawa shi kadai ba to sai majalisar malamai sai ta tara shi to majalisar malamai kuma tana bukatar agaji kenan daga wajen yan kasuwa Allah akalla duk wanda zai je umara ya sai da Allah akramaka Allah ko chief imam ko shugaban majalisar malamai wani littafi ne kake ganin zai taimaka a shigarwa malamai cikin office din su a library din su a kantar su sai ba da sunan littafi kaza sunan littafi kaza Allah akalla in ka je umara ka so musu daya wancan ma je so musu daya wani ya je aikin haji so sai ga an hada library kakkiya idan aka ce gashi an ware library a cikin masallaci ko a wata makaranta wannan ta majalisar malamai ce duk wanda ya tashi sati ya zo karanta a wajen ya bari ya zo yi na a wajen ya bari wanda ma zai kwana a wajen ya nemi izini ya karɓo bizan kwana daga gida ya zo cikin library ya kwana ba shikenan ba tunda bincike dole sai an yi haka mutum shi kadai tara littafin zai maka wahala saboda yadda rayuwa take littafin ya haure tsada kuma dole sai da karatu za a yi sai da littafi za a yi karatu za a ga wani da hazaka da basira amma bai samu littafin da zai karanta ba to sai ga hazakar tashi da basirar tashi ba a cin moriyarta irin yadda ya kamata ba mutane ba su san muhimmancinsa ba kuma yana cikinsu a raye wa alaikum assalam in ya zo alwala ko ya fara da dama in ya zo taimama ko ya fara da bangaren dama in ya zo mai wanka wankan nan na janaba ne ko ba abin nan wanka na ibada annabi wannan yana burge shi wa fi sha'anihi kullihi da dukkan sha'aninsa annabi na farawa da mai dama to yanzu wannan hadisin menene abin kawo shi cikin alwala ana nufin kenan farawa da abin da yake na dama kafin na mai kafin na hagu kafar dama kafin ta hagu shine suka ce duk abin da ya inganta guda biyun annabi ya ware su daban to shikenan sai ka fara da na daman kafin na hagu duk gabbai guda biyu sai ka fara da na daman din kafin na hagu wadanda suka ce har fuska ma sai ka fara da kumcin dama sannan na hagu don annabi na birge shi ya fara wata dama cikin kowane lamari wadansu suka ce a'a yo ai fuska gaba ɗaya ce ba maganan ka fara da dama ko hagu guda ɗaya ce amma kafa ko guda biyu ce saboda haka zaka fara da su dama sannan na hagu haka in ka zo wankan janaba zaka fara da tsagen jikinka na dama sannan na hagu haka in ka zo taimama da sauransu an fahimta ku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun farawa da dama yana burge shi fi tanqulihi cikin sanya takalminsa ko takalmin sai ya fara sa kafar dama sannan ta hagu wata rajulihi da sai ya gashin kansa in zai fara sai ya fara da dama sannan hagu an fahimta ku wato ko da aski ka je wanza mai zai ma ko sai sai ana so a fara da dama sannan da hagu alamar cewa wanza mai na karatun addini ya fara ma da bangaren dama in ya zo aski an fahimta ku haka sahabbai suke wai Abu bin Abi Rabah ne ya zo yayi abin nan yayi umara ya gama ya je ai masa abin nan sai sai ba da bangaren Abu sai wanda zai ce haba akram kallahu kuma malamai kuma da yana fara da dama kai zaka fara da baki yo nan gurin wa tuhurihi wa fi shanihi kullihi haka cikin dukkan al'amuran ka shin abin zaka ci da dama kan ruwa za ka riki kofin kan ruwan nan da dama idan ka sha ruwa za ka bai wa mutane kuma sun ka suka shi biyu ga waɗansu daman ka gane hagu wa ya kamata ka fara dama annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa ruwa ya sha ya rike zai bai wa sahabbai nan damansa ga sa Abdullahi dan Abbas nan kuma bangaren hagunsa ga su sai suna Abu Bakar Siddiq annabi na so ya fara da manya kafin ya yara amma kuma ga yara ne a dama sai ya karɓi Abdullahi ya kalli da Abdullahi dan Abbas yace za ka yi rangwame hakkinka ne amma za ka yi rangwame miƙa Abu Bakar yace a'a annabi ba ne fara shanka ci har kawai ka fara sha baro ne da ya bi albarkan zo kai na yi ƙarifa ba ne fara shanka Allah saboda haka zaka fara da dama cikin komai da komai kenan. To shine Ibn Raqiqul Ayd yace amma wannan farawa da dama da aka ce bid'ahi kullihi sai wurare guda biyu kadai wajen shiga ban ɗaki, da wace kafa yake fara shiga? Wajen fitowa daga masallaci, da wace kafa shiga? Za ka fara shiga da kafar dama, masallaci kenan. Fita fa ban ɗaki kuma za ka fara shiga da kafar hagu, fita fa. Wannan shi ne ya fito daga cikin umumin fiti anihi kullihi, sai zanto wannan tafsir. Amma cikin dukkan abubuwa kenan mutum zai fara. An fahimta ku? Wa alaikum assalam. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Kace me? Wannan tare ake yin su ba bukatan ka yi dama da hagu lokaci guda ake shafar kunni. Ba bukatan ka fara da na dama sannan na hagu. Wajen cirewa za ka cire na hagu. Amma sawa za ka fara sa na dama. Na'am. Wa tuhuri. To wannan ba izaratul qabas bane? To kamun ruwan kuma da wani hannuwa yake zuwa? To a waɗannan daban wajen dukkan izalatul najasa ko izalatul hadasi ko izalatul qabasi annabi na yi da hagu. Amma ana nufin abinda za a karɓa ko za a bayar ko za a ci ko za a sha da me za a yi kenan, shi ake maka magana. Wancan babin sa daban, wannan babin sa. Wa alaikum assalam. Wajen sa agogo to shine wannan malamai suka yi sa, wannan suka ce ka sa dama, wannan suka ce ka sa, ko ake ta rigima. Wannan takhtalifu al-ijtihadat, suka ce ai sa agogo din nan wani abu ne ba karba ba, ba bayarwa ba, manna wani abu ne na shi ba masu sira bane, dan baya cikin wajibin al'amura, dan baya cikin abin da zaka ce sitar al-aura. Wata na'ura ce kawai da zaka sanar shi ga lokaci. Kana da dama ka sa a dama, kana da dama ka sa a gurin, kai dama ka sa ta aljihu gaba ɗaya kuma sai me? Wanda zai ce ba shi ba. Daidai in mutum ya shiga ƙarƙashin umumin wannan hadisi, to wannan ya halatta ya ce yi ujibu tayammun fi kulli shay'in din nan, a tayammun fi kulli shay'in, ce dan annabi dama na burge cikin kowane abu ya kafa hujja da wannan ya halatta. Amma wannan ya zanto min babul istidlal bil am, wanda ba za ka zaɓa ba, ka ce nassin hadisin yana nuna har agogo, sai dai ka ce agogon na iya shiga ƙarƙashin wannan nassin. Idan ka ce ko tana iya shiga, wannan da ijtihadi kenan, kenan kuma tana iya fita da wani ijtihadi. To a cikin irin wannan, in ka fahimci tana iya shiga, sai ka yi aiki da jihar kuma ka kira mutane, amma kar ka zaɓa ba a ƙasa. Akwai mas'alolin da za ka kira mutane kuma ka yi zafi a kai, ko sun ki a buɗe wuta a yi menene? Akwai mas'alolin da kuma za ka lallashi mutane idan akwai khilafa. Ina fatan kun fahimta. Wannan duk yana cikin abin da yake hikima wajen da'awa ko kira ko wa mutane wa'azi. Ka gane mawadhi'ul ittifaq da mawadhi'ul ikhtilaf. Inda duk aka yi saɓani a kai, to idan abin ya zanto cewa wannan lalle zai zama ɗaya ne gaskiya ɗaya ne ƙarya, to abin da ka riƙe na gaskiya to sai ka yi kira a kai kuma ka tsaya wajen fahimta wa mutane wancan. Amma abinda in an yi saɓani ha za ya hatamil sudi ko ha za ya hatamil sudi, to a lokacin ba a zafi a kai wajen inkarin wato abin nan. Ko wajen kwanciya annabi na kwanta da tsagen jikinsa na dama, ba an ce fi sha'ani kullihi ba, ba shi ki na tsare ba. Idan annabi ya zo kwanciya na fara kwanta ne tsagen jikinsa na dama, to idan ka kwanta haka ka yi barci shi kenan, inda da daddare ka gaji ka juya can babu laifi. Fara wanda yake fara da ina dama, wannan kuma ka yi juyi kuma wani abu ne daban, ko ka yi rigingina ma ka kalli sama wani abu ne daban. Amma abinda baya halatta a kwanciya shi ne rufe, don annabi ce hazu ya zaje a kan mazubi a laifi kwanciyar yahudu ke
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بما يمينكم اخرجه الاربعه وصححه ابن خزيمه abinda wannan hadisi ke cewa idza tawaddatum idan kun tashi yin alwala fabda'u bi mayaminikum ku fara da daman a cikin alwala din kenan akhrajahu al-arba'a wa sahahu ibn Khuzaimah wa an al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a hadithun Mughira ibn Shu'ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yayi alwala fa masaha bi nasiyatihi famasaha bi nasiyatihi da annabi shafi zankon kansa abinda ake nufi da nasiya shine gashin da ke sama da goshi a nan gurin wanda galibi yake tsayi tsawon lokaci to sai annabi ya fara da gashin goshin sa nan gurin wajen shafar kai wa alal imama kuma ya shafi rawani wal kufaini kuma annabi ya shafi kufaini wato sune kufi guda biyu yanzu nan abu guda nawa aka ce annabi ya shafa uku abin da shafi nasiya da kuma abin da shafi mai al-imama da abin da shafi al-kufaini mu fara shafar kai hadisi sun riga sun gabata a baya to wajen shafar kai an riga an faɗi yadda mutum zai shafi kai ne gabata to idan ka riga ka sa rawani a kanka da safe ka yi alwala sai ka ɗaura rawani sai ka tafi aiki ko ka tafi wani wuri sai alwalan ka ɗaura rawani sai ka zo za ka jaddada alwala to wannan rawanin ba sai ka kuncinci ba maimakon shafar kai ya halatta kai shafa a kan rawanin ku ina ba da an fahimta dan nan gurin ya magana kan wa'alal imama kun fahimta da kyau to wajen shafa a kan rawani shine suka ce rawanin iri biyu ne ta iya wa rawanin akwai wanda ke ɗaura rawani ya rufe kansa rikif gaba ɗaya sai da gashin da ke zankonsa nan daidai goshinsa bai fito ba ya rufe shi to idan ya zo zai shafa ne akan mai akan rawani kadai wani kuma yanayin ɗaura rawaninsa za a ga ya ɗan zame baya ta yadda gashin da ke nan sama da goshinsa ya ɗan fito to wannan gashin da ya fito sai ka shafe shi kuma ka shafi rawanin tare da shi kun fahimta da kyau don haka dai bisa ga zance mafi inganci wajen shafar kai kana da sifa guda uku sifa ta farko shafar kai gaba ɗayansa yayin da baka da hula a kanka ko baka da rawani a kanka za ka shafi kai gaba ɗaya yayin da baka da rawani a kai za ka cire hula ka shafi mai kanka gaba ɗaya na biyu shafa a kan rawani shi kadai yayin da rawani ya kasance ya rufe har gashin nasiya ɗin na uku shafar nasiya tare da rawani yayin da ya kasance rawani mai rufe abin da zai gaba ɗaya ba wannan shi ne abin da ya fi inganta cikin dukkan maganganun da malamai suka yi akwai maganganun da ba waɗannan ba amma waɗannan su ne abin da bincike na ilimi ya tabbatar wa alaikum salam huffi ma haka sai ka yi alwala lokacin da ka yi alwala ka sa huffi ko ka sa safa an gane ku sai kuma alwalanka ta warware sai ka zo za ka jaddada alwala to shikenan kuma ba sai ka abin nan ba abinda ko ake kira da huffi shine dukkan abin da zaka sa a kafa wanda zai rufe idan sawu da roba aka yi shi da fata aka yi shi da auduga aka yi shi da kowane irin abu aka yi shi matukar ya rufe maka mai idan sawu kaga kenan irin takalman nan da ake sawa na shiga ruwa su ma za su dauki ma'anar mai huffi haka irin takalma na soja ko irin na mobile police ko na waye wanda suke rufe idan sawu su zo har nan
yace me yasa kuka tare takalman ku su suka ce mun ga ka tare ke sa muka ci yace ni na wata takalman malaika dubun ne zo ba mu labarin cewa akwai ne sa ci da haka duk sai daga cikin ku in yazo zai sallah ya duba takalman su da ke gani in da najisa ya goge in ba ku najisa ya sallah kun bayyana tunan da kyau wannan ina nike to mana abinda annabi ya faɗa ba abinda su gani yau da gobe a gari ba kila a gari ba su kuma ganin wannan ba kila in ta ba a yi rigima wajen aiki da irin wannan hadisi abinda ya kamata ka kalla shine fahimtar mutane da kwakwalwarsu idan mutane sun jahilci irin wannan hukunci a matsayinka na malami mai karantarwa bai kamata ba ka fara aiki da shi bayan ka ilmantar da shi, amma kuskure ne ka zo ka fara aiki da shi, wannan sai ya kore mutane da barinka. Sauran abin da ya kamata su koya a wurinka na addini yanzu ka kore su, ba su ba. Yanzu ko annabi aka turo ka ta gokin ba za su yi da ke ba, to ka san da shagalmi na zo su da kai, amma in ka fara ba su abin a ilmanci yana daga cikin ɗabi'ar mutane, to malam da kika sai daga kuma mutum ganin kayi ba, to karatu ya rasa mutane ke ka san shi dan adam yana so ya ci gyara, wai in ka ba su ilimin ne gama ka fara aiki da shi kuma yana so ya ci gyaranka, asalin mukallawa kuma ka sai kaza kuma mu gana aiki da shi ba, yanzu ka karatu ya rasa mutane sai ka fara aiki da shi. Sama da ka zo kawai wata rana a ka shigo masallacin juma'a da takalma tana fita ka jama'a kawai ka wuce, ai ba zai yiwu ba, ko a ga ka tare mimbarin juma'a da takalma ta farka, duk wannan da yana daga cikin abin da ake kira kutubud da'awa, wanda malamai sun yi tarbiyya akan yadda mutum zai fayyace su, irin sai Imam Al-Qurtubi cikin tafsirinsa a cikin duk ayoyin da suka magana kan al'amuran bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da Ibn al-Qayyim cikin littafin Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, duk suna fayyace cewa ga wani abin da yake gaskiya ne amma mutane ba su san shi ba, sai ka san hikimar da za ka shigar musu sai da ba za su yi rigima ba. Sanin abin a ilmanta daban, aiki da shi ko me shi kuma daban, akwai abin da ka iya aiki da shi sai karen kanka a cikin gidan kai kadai, amma cikin da ma idan kai sai ya zame wa waɗanda ba su da ilimi fitina. To shi ne Abdullahi ɗan Abbas ko ɗan Mas'ud ne yake cewa faɗa wa mutane abin da za su iya fahimta, shin kana so a tsarita Allah da manzonsa ne? Sai ka ga kun fahimta. Yanzu nan gurin majalisar ilimi ne, kowa da littafi a hannu shi ta irin wannan magana take, amma duk lokacin da ka je kan mimbarin wa'azi ko bakin kasuwa ko tasha ko ka je ƙauye, ni na zan fada mutuwa da wajen nan, ni na zan fada kai ai ba za ka saurari duk abin da za ka fada ba a duniya. To amma tun da kana tare da waɗanda suke akwai malamai masu wa'azi akwai bayi, sai ka yalwata ababai irin waɗanda ba ka iya fadan su ba a wurin gama garin mutane. Kun fahimta da kyau? Wa alaikum salam. Idan yana son zai sallah da takalminsa, kaga ba sai ya cire sa ba sai ya cire takalmin ba kenan, sai ya shafa akan takalmin ya sallah haka. Idan ko yana ganin takalmin da jiki ba zai sallah da shi ba, sai ya cire sai ya shafa akan safa ya sallah sa. Sai sun rufe idan sa, ka'idar takalmin ya rufe idan sa. Ka'idar takalmin ya rufe idan sa. Wa alaikum salam. Ba a wani kamar dan kwali ba, don sun a tambana karatu muka ce wasu hannu muka ce wannan mu a wurin da shigar mata ce dan kwali ne, to da yadda ake dan yafa haka ba a sa wannan makawiya na yi faru ne na yi gelar yi ko. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. عن جرد حديثي دجاجة عبد الله الأنصاري Allah tsare da gariki shi sifat hajjin nabi ya kawo wannan hadisi ne cikin siffar hajjin annabi, kala sallallahu alaihi annabi ya ce ibda'u bima bada Allah bi, ku fara da abin da Allah ya fara da ku fara da abin da Allah ya fara da malaki akhrajahu an-nasa'i hakaza bi lafz al-amr, haka imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi da lafazin umarni ibda'u bima bada Allah bihi, ku fara da abinda Allah ya fara da shi. Wa huwa inda muslimin, amma hadisin ya zo a riwayar muslim bi lafzin khabari, da lafazin ba da labari ba umarni ba. Abuda'u bima bada Allah bihi, abuda'u zan fara bima bada Allah bihi, da abinda Allah ya fara da shi. Riwayar muslim haka take. Annabi ya faɗi wannan magana a ina lokacin da yaje zai sa'i tsakanin Safa da Marwa. Ya gama tawafi ya rako ibi na tawafi sai ya tafi inda dutsen Safa yake yana karanta inna Safa wal Marwa min sha'irillah faman hajja al bayta wa yatamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Sai kuma yace abuda'u bima bada Allahu bihi, zan fara da abinda Allah ya fara da shi. mai Allah ya fara ambato Safa ko Marwa? Safa, don haka sai ta firin Safa ya fara. To menene fikihun kawo wannan hadisin? Yanzu yana magana akan haikin Hajji, an kawo mana shi a babin alwala. Shine Ibn Hajar ya kawo shi ne don ya kafa hujja da wajibin tartibi a cikin alwala, ko adala aƙalla ka ce shar'antuwan tartibi cikin alwala. A cikin alwala akwai fuska, akwai hannu, akwai safar kai, akwai wankin kafa. To wannan abin da yake nufi kafara da abin da Allah ya fara da shi. Dan me? Dan Allah su yayi wa ladina mun idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, kafara da wankin fuska, wa aydiyakum ila marafiq, sannan wanke hannuwa zuwa gwiwa. Ba za ka fara wanke hannu ba sannan ka dawo ina fuska. Idan kai wannan ka jinkirtar da abin da Allah ya gabatar, kuma ka gabatar da abin da Allah ya jinkirtar, ga shi ko annabi na cewa ibda'u bima bada'a lakum. Ai sai wani zai ce wancan ababin haji kenan, sai ka ce yau da hajin da alwalan duwa ya zo mana da su ba maza Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai ka ce al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab, abinda muke hararowa gamewar lafazin annabi ba wai sababin da yasa ya faɗi lafazin ba. Lafazin ya shafi fara duk abin da Allah ya ce a fara da shi. Alwala ne, aikin haji ne, sa'ayi ne, duk abin da Allah ya fara ambato. To in ka zo aiki ka fara shi, sannan mai bi masa, sannan mai bi masa, ba wai a wajen aikin haji ka dai ba. Kun fahimta da kyau? To kun ga wannan shi ne ake kira da suna fiki. Hadisi ya zo a wata duniya daban, ka zama wajen da shi kan wata duniyar kuma ya dace da haka. Yanzu shi hadisin yana magana a kan ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku aikin haji shi ne sa'ayi. Annabi ya fara da Safa kafin mai Marwa, sai ya ce kuma ku fara da abin da Allah ya fara da shi. Sai ya kuna hajjar ya kawo su babin alwala, don ya ce shi ma mai ku fara wanke fuska sannan mai, sannan hannu, ku fara wanke hannu sannan mai shafar kai, ku fara shafar kai sannan mai wankin kafa, ku fara da abin da Allah ya fara da shi. Na faɗin kun fahimta. Hadisi na gaba, wa anhu radiyallahu anhu qala, وعنه رضي الله عنه قال وعنه أنكر أود إبليس في وجنا زاد سنة الله قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم أن نزل رسول الله بدأ بليس جاتا سنتي إذا توضع إذن يتاسين الولاء أدار الماء على مرفقين يزن بدأنا تدوى على مرفقين أكون بيوين أنوصا وقلنا نكون أن نزل يستجر تزوير الحنو وجنوين. Sai dai kuma hadisin ba su ke yi sai a tsar da Dara Kutuni bi isnadin da'if. Imamu Dara Kutuni ya ruwaito shi da isnadin da'if. Wajen Dara Kutuni ga fa'ida, ya ce da dama za ka ji mutane sun ce Dara Kutuni da yawa ra'un din nan ban ma. Asalin sunansa Dara Kutuni da yawa ra'un fataha ba ban ma ba. Idan ka ce Dara ka ga ya zama gida ke. Shi ko Dara Kutuni ne ba Dara Kutuni. Da haka ta ake wajen lafazi. Abinda wannan hadisin yake nunawa, waɗanda suka ce za a wanke hannu zuwa gwiwar hannu kuma a shigar da gwiwa wajen wanki, a kowane sun zaba wajen da wannan hadisin, amma kuma hadisin da yake sai dai dogon larabcin Qur'ani ta wadatar ko da hadisin ya zama da yake, kamar yadda muka ce ila tana fa'idantar da mai intiha'ul ghaya. Wannan gaya ɗin ko gaya zamaniya ko gaya makaniya, ko mun yi bayanin cewa shin abin da ya biyo bayan ila zai tafi hukuncin abin da zai tafi da ko gudun shiga ba, don mun yi bayanin wannan a darasin baya. Da haka na haɗa ka da yawon da su suna mara tafi ba. Wa alaikum salam. Abinda wannan yake cewa kenan za ka fara wanke fuska kafin wanke hannu zuwa gwiwa, amma ba kafin wanke hannu wanke farko ba. A aikin annaba a aikace ya fara gabatar da wankin hannu na zuwa wuya hannu kafin ya shiga can abin da ya shafi fuska, kulkulan baki ta kan ruwa har zuwa can. Ka fahimta ko? aya ta kawo abin da suke wannan na wajibi wanda dole ne hadisin annabi kuma ya karo maka wadansu a kai to sai ka ji alwalai yadda annabi ya ta aikata dan ya fi ka fahimtar Qur'ani ya fi ni ya fi mu gaba ta ka fahimta da kyau kar wani ka fahimta da wannan cewa kenan fuska za ka fara wanki idan ka zo alwala wannan Qur'ani yau irin wanda ba su daga Qur'ani dan ba ta hadisi ba daga cikin wannan jahilci ya sami sai ce wai dan ka zo ba ruwanka da wanke hannu zuwa nan zuwa gwiwa wuyan hannu sai dai kawai ka fara da fuska ka ci gaba ba ta da ruwa ba ka ba ka ba ka to aya idan ta zo da abu hadisi na zuwa ya kara bayani a kai ya fayyace abin da ayar take to hadisi kuma wahayi ne kamar yadda Qur'ani yake wahayi وعن أبي هريرة قال جانا قد أبو هريرة ذكي سميك المنى عن كيف قد أبو هريرة الله ذكارا فسيدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من دعا الله ترى نمجي ثبت دليل ياتي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه باب الولاء والنبي أنبت الله باء إذا الولاء وأن حديثي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه إمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ليس الروي توتي ابن هذا يأتي بإسناد ضعيف بسند ضعيف فيكما يأتي والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد النهو هذا حديث يادو رواية الترمذي بس سعيد بن زيد بكما أبو سعيد نهو كتنك ثمنا قال أحمد إمام أحمد بن حنبل يأتي لا يثبت فيه شيء wannan babi ba abin da yake tabbatuwa a cikinsa abin da Imam Ahmad bin Hanbal ke nufi ɗaiɗaikun hadisin da suka zo a wannan babi na cewa ba alwala ga wanda bai yi bismillah ba alwalansa ɗaiɗaikun hadisin da suka zo duk da ifai ne ba su inganta ba kuma yadda da kyau amma hadisi dha'ifi iri biyu ne akwai hadisin dha'if da'afun shadid akwai hadisin da'if da'afun khafif wato hadisi mai rauni kuma raunin mai tsanani da kuma hadisi mai rauni rauni kadan to hadisi mai rauni rauni kadan idan aka ruwaito shi ta wannan hanyar da rauni rauni kadan kuma ga shi wani ya ruwaito shi sunan da rauni rauni kadan mutum uku hudu biyar shida bakwai suka ruwaito shi kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun su da'ifi ne amma rauninsa bai tsanani ba kuma suka yi ƙirƙi sauki wajen bayar da hukunci ɗaya to akan sauke shi a mayar da shi alhadisul hasanu lidaini ko alhadisul sahihu lidaini zai iya zantowa alhasan lidaini ke kai tsaye dai kawai mu ɗauki alhadisul hasanu lidaini kun gane ku dama kalar hadisin da ake hujja da shi a duk duniyar hadisi hudu ne farko alhadisul sahihu lidaini na biyu alhadisu sahihu da zairi na uku alhadisu hasanu da zafihi na hudu alhadisu hasanu da zairi to duk inda ka ga alhasanu da zairi asalinsa hadisi ne da'if amma ja a bisurkin mukhtalifa ya zo ta riwaya daban-daban sai a tattara su sai wannan riwaya ta tafi wancan wannan ta tafi wannan tallafa a juna sai ya zama hujja a hadisi amma in ka za ka ɗauki ɗaya shi kaɗai ba zai zama hujja ba amma in ka haɗa su da juna sai zama hujja to don haka Ibn Hajar ya kafa hukunci da hadisin in ka kalli ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun sanadinsa dukkanin su da'ifai ne amma malamai sun haɗa su gaba ɗaya sun mayar da shi a matsayin hadisi hasan don haka daga cikin waɗanda suka inganta wannan hadisi akwai Ibn Salah Abu Amr bin Salah akwai Imam Ibn Kathir mai tafsir akwai kuma Ibn Hajar al-Asqalani akwai kuma Imam Shawkani tare da wasu malamai masu tarin yawa akwai wani malami a yau mai suna Abu Ishaq al-Huwaydi a Egypt yake ya yi littafi guda da ya sa masa kashful masbu da hadithi tasmiyatu inda al-wudu a kan wannan hadithin kawai ya yi bincike kan tabbaci ko rashin tabbatarsa karshen sakamakon da ya kai hadithi ne ingantacce duk da ya tabbata hadithi ne ingantacce annabi ya ce babu alwala ga wanda bai bi ba imam an-nawawi ya ce bismillah iri biyu ce farko ka ce bismillah ya wadatar ya ce ko ka ce bismillah ar-rahman ar-rahim ya ce fahiyya akamalu to ta fi fita in ka ce bismillah ya wadatar idan ka ƙara ta ar-rahman ar-rahim ko kuma ya fi fita wannan yin bismillah wajibi da yin ta a farkon azumi, ba mustahabi ba, wajibi. Da nake ce ba alwala ga wanda bai yi ba, ga wanda bai bismillah ba. Da haka Imam Ahmad bin Hanbal ya tafi kan doron wannan hadisi wajen wajibta bismillah. Sauran malaman fiqh guda uku, Imam Shafi'i, Imam Malik ibn Anas, Imam Abu Hanifa, suka ce mustahabi, shi kuma yake wajibi. Ya aka ce me hujja yake annabi ya ce la wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alayhi, ba alwala ga wanda bai yi ba, bismillah ba. Kuka ce a wannan hadisin ba zai nuna wajibi ba, sai zai nuna mustahabbai. Aka ce bi saboda yake la wudu'a, kuka ce ko dai zai to nafiyin li sihhatil wudu'i, ko ya zanto nafiyin li kamalil wudu'i. Wai suka ce nafiyin li sihhatil wudu'i, shin annabi ya kole ingancin alwala ne, ko ya kole cikar alwala? Su guda uku suka ce annabi ba yana kole ingancin alwala ba ne ba, yana kole cikanta. Da yake la wudu'a, bi ma'ana la wudu'a kamilun liman lam yadhkur isma Allah alayhi, ba cikakken alwala ga wanda bai ambacin Allah ba. Wato akwai ta sai dai ba ta yi ba, shi yasa suka ce mustahabi ne, in ka yi sai ka cika. Iko ma ba ku ce na kayin da sai hajji salat annabi da su na kuni ingancin alwala ne, la wudu'a sahihun, ba alwala ingantacce sunan sai bismillah. Duk da wannan fahimta ke da idan mutum ya alwala da bismillah ba ta ingantacce.
Assalamu
alaikum. Saboda haka dan sai mafi inganci wannan lawo zuwa din yana kole tabbatar alwala ne, dole sai da bismillah ne sannan alwala ta tabbata. Idan mutum bai san hukuncin ba a da, me ya hukuncin sa sai ka ce alwala ta sai saboda bai sani ba. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, wannan ta ce bai riga sani ba. Ma kana Allahu yudilla qawman ba'da idza hadahum hatta yubayyana lahum ma yatakun, duk wannan ta shafi da kuma da kuma hukunci ba. Daga ranar da ya sani dole sai ya rinka yin bismillah idan ya zo alwala. To idan mutum ya manta bai yi bismillah ba fa daga farko sai a tsakiya, idan ya tuna sai ya yi, idan ya manta bai yi bismillah ba har ƙarshe alwalar sa ta yi. Saboda duk abin da yake wajibi yakan zama wajibi ne yayin da kake tuna da shi. In mantuwa ta shigo ciki wajibin ya faɗa kanka. Yanzu wajibi ne mutum ya yi sallah akan mai a kan lokacinka. Idan mutum lokacin sallah ya shigo sai ya manta har ya fita sannan ya tuna, yana da zunubi na bai sallah akan lokacinka ba? Ba da zunubi. Amma da zai yi sallah ko sai dai zunubi ne ba ku. Yayin da mutum yana tuna har lokacin sallah ya fita bai ba, kaza akwai zunubi a kansa. Yanzu wannan manzuwa ta sa a ɗauke masa zunubi ba da laifi. To kamar haka ne kuma wancan. Kun bayyana da kyau? Walaikum salam. Bari bari wannan tun da yasa karshen wannan hadisi.
A karshen wannan hadisi na
Abu Dawud. Eh.
Wasu wanda ne ta da shi bin maja ne kawai. Ya ga
amma. Eh, yana nufin dukkanin su. Dukkanin su. Eh. Amma ban da su akwai wanda ya rawaito hadisan da yawa sai Imam Ahmad da waye su rawaito. Idan ka duba cikin littafin Irwa'ul Ghalib bi tafrid ahadith manar as-sabil na Imam Nasiruddin Al-Albani, littafin ne cikin itara a yana da kyau kore daga cikin tafrid ahadith, ya yi commenting mai kyau kan wannan hadith da bayanin su wasu ka ruwaito su sai ina ji inganta sai ina ji samu launi ta tiyari da yi ka kuma yanzu da kyau. A kan mai?
Ke rawu da kan guda.
Kware da gaske?
Ya ce wannan jama'a.
Sosai. aba ta aka yi rauni ki gade ba ko akan hula kai da wanda kai akan hula da wanda ba akan hula ba sun yi rauni. Gaskiya kan kowa biyu don na ɗauka za mu karasa wannan babin amma na gaba zai karasa. Ko a bakar wanda ya kara tambaya ba tambaya ke da an kara sashi ke wa Talhah ibn Musarrif an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qal ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yafsilu bayna al-madmadati wal-istishaqi an karbo hadisi daga Talhah ibn Musarrif an abihi an jaddihi ki daga babansa daga kakansa radiyallahu anhu qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yafsilu bainal madmadati wal istishaqi yana rarrabe tsakanin kurkuran baki da tsakaruwa abun nufi sai ya debi ruwa ya kurkuri baki daban ya debi wani kuma wanda zai tsaka ya fitar daban kaga wannan shine hujjar wadanda suke rarrabewa tsakanin me kurkuran baki da tsakaruwa sun ce ga shi wannan hadisin ya ce annabi yafsilu a kharajahu abu dawud bi isnadin da'if sai dai kuma da'ifi ga ingantaccen nan zai su wa an aliyin radiyallahu anhu fi sifatul wudu'i an karbo hadisi daga Ali bin Abi Talib cikin sifan alwala yake thumma tamadmada wastansara salasan sai annabi ya kurkure baki ya taka ruwa har sau nawa sau uku yana nufin kurkure baki sau uku taka ruwa sau uku abinda yake nufi da kamfata daya rabi ya kurba rabi ya taka hanci ya fatar ya yi haka har sau nawa sau uku yumadmidu wa yastansiru yakan kurkuri bakin ya kuma taka ruwan ya fatar min al-kaffi alladhi ya'khudh minhu al-ma' da tafin da yake ɗiban ruwan da kun bai da kyau idan ya ɗebo ruwan rabin sai ya kurfa da bakin sai kurkure kurkure ya zubar rabin da ya rage sai mai sai ya shaka idan ya shaka kuma da wannan hannun sai kuma ya kaitar kun ga yadda ake kina ko min al-kaffi alladhi min al-kaffi alladhi ya'khudh minhu al-ma' da hannun da yake ɗiban ruwan da shi yake kaitarwa sallallahu alaihi wasallam akhrajahu abu daud wa an-nasa'i wa an abdullah ibn zaid fi sifat al-wudu ya zura ga abdullah ibn zaid a sifan al-wala yace thumma adkhala yadahu sannan sai annabi ya shigar da hannunsa fa mawdha ya kurkure bakin sa wastanshaqa ya kuma shaki ruwa min kaffin wahid dabin kamfata daya duk waɗannan kaga a ingata tole bisa ga wancan wancan bari fi ya fa'alu zalika salasan ya aikata haka har sau uku yake muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan ai kaga ba magana makwarar hadisi wajen inganci kenan wa anas radiyallahu anhu qala ra'a annabiyyu sallallahu alayhi wa sallama rajulan an dan malikin ce annabi ya ga wani mutum wa fi qadamihi mithlu az-zufri a kafarsa ga wata kyakkyara ko ga wani dan fili da bai samu ruwa ba misal zufuri gurgudan kamfar gurgudan farki wato ga lam'a a kafarsa gurgudan mai gurgudan farki lam yusibhu al-ma ruwa bai shafi wajen ba fa kana sai annabi ce irji'i fa ahsin wudu'aka kuma ka tsafta alwalaka wato je ka sake alwala gaba daya yanzu idan ka samu lam'a cikin alwala mai hukunci wanke lam'a ko kuma sake alwala a hadisin annabi sake alwala ne daga farkon ta zuwa ƙarshe da za ka wanke lam'a ya fita dai ba ga Talha wa da habili ya ce a wata ba da muka sai ba haku wallahu a'lam nan da yake hadisi ya ce ba a sunu wudu'aka su suna fassara ihsanul wudu shine ka je ka wanke lam'a ya fita dai kuma amma hadisin yana nan a hakikin sanin wudu shine ka sake ta gaba daya abin da zan ce ka sake ta gaba daya kaga dai wannan akhrajahu abu daud wa an-nasa'i anan comment din da nayi wa littafin sakamakon binciken da nake karawa wani in rubuta wani in kyale ta kusurwata wa fi riwayatin ukhra li abi daud wa ahmad wannan ba cikin littafin kai ku kalla sai dai ku sunare ni a wata riwayan daban ta abu daud da ahmad
من حديث خالد بن ميدان حديث رواية خالد بن ميدان يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي النبي يقول متنين صلى وفي ظهر قدميه لم أكن قولم أكن باين كفصا قالم قدر الدرهم وأن لمأر غرغد الدرهم قدا كبر فاتن ترو قوسيسي أكفصا لم يصبها الماء روى بشافه جنبا فأمره أن يعيد الوضوء سأل نبي أمر سيفييني يساكي الولاء قبالا كذا سأساكي الولاء. وفي رواية أخرى أو رواية دبان لأبي داود أبو داود أقول زيادة يتي والصلاة فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة يوم الجنس يساكي الولاء كم يساكي يتوان نصلى مالي إن دا يرجع يصلى دون الولاء يلزمي حكم سلماء ساكي الولاء حكا أنه يبدأ تكين حديثي قاسي تنفل لنا لوكو تنظر باوتو مغنى باوتو وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد يتي النبي يكسن تي يدين الولاد مودو دايا كنت انسان داع لذا انتي انكامت الوامي سلس مد سلس بين مد دونان قاتينا الولاد مودو دايا وانا حديث يابون تي انجنج دونان قاتيك ميدرا وغني رواية مصاري دي مسلم دهكا mafi karancin ruwan zaka yi wala da shi ya kai ne mudu daya mudu kuma shine cikin tafin hannu na mutumin da yake ba babba da yawa ba ba kuma karami da yawa daga tsakiyar mutum ya cika hannunsa tafukan hannunsa ruwan wannan ya cika kai wala wa yaktasilu bis-sa'i ila khamsati amdad kuma yakan yi wanka da sa'i zuwa wato khamsa amdad ko mudu biyar wato sa'i ko mudu hudu ke wani lokacin yayi da mudu hudu wajen wanka wani lokacin ya kai har mudu biyar wannan mudu biyar annabi na wanka da shi yana nufin wankan da na baki har wani ke cewa kai ni mudu biyar ya mun kankanta da wani sahabi ya rasu da masani ce annabi ya fika yawan gashin kai tare da haka mudu biyar ya ke shi kuma sai ka ce ba zai ce ka ba ai ba ta kai ta kai ta kwara ruwan ba shi abin da mutane ba su gane ba wanka na janaba ibada ne ita ibada ana kwatanta ta da gwargwadon abin da shari'a ta ce sai waɗansu su ɗauka wanka ne na fitar da dauɗa tunda na fitar da dauɗa ne sai an samu ruwa da yawa a yi ta yi ana gurzawa a yi wane ne wani ma wai inda hannunsa ba ya taɓowa baya wai sai ya sa tawul ya ce yin haka wai sama da malamai sun ce wajen ku waye ce mata idan ruwa ya ji ka wurin ba ka tuɗa ba ka tuɗa ba yawon yanzu idan ka zo da janaba a cikinka za ka iya fadawa cikin tafki cikin kogi suyi mugul kai daka tsallaka fada a ciki kawai kai niyya a zuciyarka ka daka tsallaka fadar ruwan kuma sai ka fito idan ka fito abin da za ka sai ka bebi ruwan ka kurkure baki ka kuma taka a hanci ka fetar shi ke nan ka gama wanka sai wanka ya kare wannan sai ka ruwan wajibi ne cikin wanka taka ruwa kurkure baki wajibi ne cikin wanka ba musaji bane wajibi ne cikin wanka dole sai mutum ya kaga ruwa dole ko da bai alwala ba wankan janaba yana da sifa guda biyu ko kai sifatu kamal ko sifatul ijza idan an ce sifatu kamal wajen sifa na wankan janaba shine kai ne farko dama za ka yi niyya a zuciyarka yayin da za ka yi niyya shine lokacin da za ka wanke gabanka za ka wanke zakarinka ko za ka wanke gabanka mace ko namiji zai wanke gabansa a lokacin zai kulla niyya a zuci na yin niyyar wankan janaba in janaba ce in mace za ta yi niyyar wankan ɗaukewar jinin al'ada ko niyyar wankan ɗaukewar mai jinin biki idan jinin mai biki ce wannan niyya a zuciya ne ba a furta ta da baka, ubangiji ya san me kika kulla cikin zuciya yake da ubangiji. To sai ka ɗebi ruwa sai ka wanke gabanka, tsarki kenan. Idan ka wanke gabanka ka kammala shi ne sai ka yi me, kafin wanke gabanka dama akwai buƙatar ka wanke hannunka sau uku, hannun dama da na gaba za ka wanke su sau uku, sannan sai ka ɗebo ka wanke gabanka. Wajen wanke gabanka lokacin za ka kulla niyya. Idan ka kammala wanke gabanka gaba ɗaya sai me, sai ka zo ka yi alwala cikakkiya da wala da ake irin wanda za a yi sallah. Ba wani bambanci da darasa da alwalar sallah. Sai ka kammala komai ba abin da ya rage sai wanke kafafu, sai ka kyale su wanke kafafu sai nan gaba. Sai me, abu na gaba shine sai ka ɗebo ruwa da tafin hannunka ɗaya ka zuba a kanka ka murza ka murza ya shafa ko ina cikin kanka ko ina. Ba wai dole sai ya gudana cikin ka yayi ta gudu ba. Ɗaya kenan ka sake ɗebo ɗaya ka zuba, biyu kenan ka sake ɗebo ɗaya ka zuba, ya zo nawa kenan. Haka annabi yayi da tafi ɗaya ɗaya ya rinka ɗauka yana duka kan shi. Abin da yake bukata duka kan, ba ya wanke shi ka yi ta zuba ruwa ko ki dai ba, yana ta gudu a kan jini. Ba wannan haka ce, ruwa arziki ne shi kansa, wanda Allah min mai kula sai ya ba ko ka barantar da shi da yawa. Idan ka wanke wannan kai naka har sau uku, ko kika wanke kanki har sau uku, da yake ruwa ya taba ko'ina cikin kan, ka tabbatar ka taba ko'ina cikin kan, magana ta riga ta kare. Daga nan gurin sai mutum ya ɗebi ruwa kuma ya safafa hannunsa guda biyu ya sa a tsagen jikinsa na dama, wato ya wanke nan kirjinsa da haka garinsa na dama da nan bayansa, ya gama wannan har zuwa cinya har zuwa ƙwauri, sannan ya sake ɗiba kuma wanda zai wanke tsagen jikinsa na hagu, haka garinsa na hagu kenan, hammatarsa da ina ne har zuwa gwiwa har zuwa ƙwaurinsa, ka ji ya kammala wannan ya san ruwa ya taɓa ko'ina ko. To kuma sai ya zo sai ya wanke kafar dama can cikon alwalarsa kenan, zuwa yatsu ya kuma wanke kafar hagu cikon alwalarsa kenan, shi ma ya riga ya kammala alwala kenan, ya kuma kammala wanka kenan, da ya tashi sai je ya sallasa haka. Wannan ita ce siffa ta kamala wajen wankan janaba. Idan ka ga dama sai ka yi siffa ta biyu wadda ake kiranta siffatul ijza, ita dai ta wadatar amma dai ba kamila ba ce, amma in kai wanka da ita yi shine yadda muka ce ga ruwa a tare, ka zo ka yi tsalle da niyya ka yi niyyar wankan janaba ka fada cikin goji ka fito, kana fitowa sai ka ɗebi ruwa ka kurkure bakinka ka shaƙa kafatar ɗaya, ka ɗeba ka kurkure bakinka ka shaƙa kafatar har sau uku, ka kammala wankan janaba gaba ɗaya, shi ma za ka iya zuwa ka yi sallah da shi ko ba alwala. Duk yadda ya yi da kwarawa da buɗe tawa da faɗawa cikin kuli duk dai ba ka ji gama jini da ruwa ba, ko sun suke kowanne ta abu da yake daya abu zai yiwuwa. Wa an Umar radiyallahu anhu kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya ce ma minkum min ahadin yatawaddau, ba ɗaya daga cikinku da zai yi alwala fa yusbiqu alwudu'a, kuma ya cika alwalan nan thumma yaqulu, sannan ya ce la ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabun jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sha, ba wanda zai alwala ya cika alwala sai ya faɗi wannan kalmar ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, yace ba wanda zai faɗa haka illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya, ba sai ya bude masa kofofin nan na aljanna guda takwas, yadkhulu min ayyi hasha, ya shiga ta duk inda ya ga dama. An gane ku, akhrajahu Muslim.